Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke da albarkatun ƙasa da ma'adanai har ma da ƙasar noma, amma kuma 'yan ƙasar na fama da talauci da kuma tsadar rayuwa. Tsadar kayan masarufi na ci gaba da zama abin damuwa, yadda hatta mai matsakaicin samun kuɗin shiga a ƙasar ba shi da halin iya cin abinci sau uku a rana. Duk da cewa gwamnatin Najeriya ta fitar da wasu tsare-tsaren tallafawa manoma don bunƙasa harkar noma, da ya haɗa da rufe iyakokin ƙasar don haɓaka noman shinkafa, kasancewar ta ɗaya daga cikin kayan abinci da 'yan ƙasar suka fi amfani da ita. Sai dai kuma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, don shinkafar ta yi tsadar da take ƙoƙarin gagarar al'ummar ƙasar da dama. Ga abinda wasu 'yan ƙasar ke cewa game da wannan batu.
Sunana Kamal, kuma ni magidanci ne. Bisabillahi, tsadar kayan masarufi ta saka ɗan Najeriya cikin matsanancin hali. Ba ga ma'aikata kaɗai ba waɗanda albashin nasu bai taka karaya karya ba, har da 'yan kasuwar ma. Tunda sai an yi musu cinikin hajarsu sannan su samu abin kaiwa iyali ai ko. Kamar shinkafa da muka ɗauke ta, kamar cin ta yana cikin kundin tsarin mulkin ƙasar nan. Ba kallon ta waje ɗin ba, har ta cikin gida da manoman mu suke nomawa. Yanzu siyan ta sai wani da wani. Allah ya kawo mana dauki a ƙasar nan.
Sunana Abdullahi Abubakar. Ana abinci kam, gashi nan ana ta fama, sai dai imani, sai dai fatan kawai Allah ya bamu mafita. A baya ga cewa an hana shigo da abinci, akwai maganan yanda wurare da yawa da da sun saba noma, yanzu sakamakon wannan rashin tsaro ya sa gaskiya noman sai a hankali. Maciya abincin ne suka yi ma abincin yawa, kawo ko dole ya tsara ta. Kuma kaga yanzu a rayuwa yanda yake, kusan komai a tsaye yake. In ma'aikatan ne, albashin a ƙididdige yake. In ma ɗan kasuwan ne, sai dai ka saida sannan za ka sai abincin. To, ka fito kasuwan sai ka wani ba wanda ya, how much ba wanda ya ce maka. Dan da ka san ka kasa kashi, to, ka ko ai sai a hankali. Mu dai fata muke kawai Allah ya ba mu mafita baki ɗaya. Amma gaskiya kusan kowa ba ta inda abin nan da ya shafe shi ba. Akwai wanda za ka ga da daidai gwargwado, ko dai ba daɗi za a ci, to amma ya kai matsayin da wani za ka je yana maka lissafin kwana biyu ba ɗaura girki ba a gidan shi, kawo ko abin ai sai a hankali. Mafi yawanci ɗan dabaru ne ake, irin wanda za ka ga masu ɗan yin shinkafa da wake ko wani abu dai haka da ake dai garau-garau na anguwa, ɗan yara da 20-20 ko 30-30 kowa ya je ya siya, saboda ya ɗan fi sauƙi akan cewa za a siya a girka.
Sunana Samira Idris. Tashin kayan abinci abinda zan ce sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma musibar ta kai musiba ba a cewa komai. Allah ne ya kawo mu wani yanayi wanda ake ciki talaka na shan baƙar wahala a Najeriya, wahala ma wadda ba ta misaltuwa. Komai yayi tsada a Najeriya, babu abin da bai yi tsada ba. Fiye wata wannan yayi tsada. Abin ba a cewa komai. Allah da ya rufa mana asiri.
Masanin tattalin arziki a Abuja Yushau Aliyu ya ce abubuwa da dama ne suka haifar da tsadar kayan musamman shinkafa.
Bayan an noma shinkafa din, sai ya kasance Allah ya saukar da iftila'i na ambaliyar ruwa, wanda da dama daga cikin shinkafan da aka shuka musamman a yankin Taraba da Niger da Jigawa da sauran yankunan da ake noma shinkafan bata samu ba. Na biyu kuma, kamfanoni da suka samu da dama waɗanda suke gyara shinkafan nan sun aika da wakilansu wurare wanda wakilan nan suna siya shinkafan, sannan kuma wasu daga cikinsu suna aje shinkafan ba sa kaita saboda sai yanda farashin da suke so. Bayan haka kuma akwai waɗanda su da kansu in an noma shinkafan saboda dalilan abubuwa da dama na hawan farashin transport da abubuwan da ya shafi gyara shinkafa din duk sun tashi. Sannan kuma abu mafi girma wanda ya kamata mu lura da shi shine kasancewa yawan jama'a suka raji a shinkafa a matsayin abincin da ake ci safe rana yamma. Wannan yawan ya haifar da buƙatuwarta, duk da mutane ba sa iya siyan buhun shinkafan, to amma haka suke haƙura su ɗan aunota ko a gwangwani ko a mudu a yi ta amfani da ita a haka, wanda kuma ya sa farashin ta ya zauna daidai. Hauhawan farashin da ya shafi tattalin arzikin ƙasan, wanda babban banki yake ƙara kuɗaɗen ruwa, wanda kuma yake shafan kuɗaɗen da waɗanda kan gyara shinkafa suka ara a bankuna, su ma a ɗaga farashin bashin da suka ci, wanda kuma yana da wa akan shinkafar da aka gyara, wanda kuma a halin yanzu idan kika kula duk jama'ar da ke ƙasan ba abin da bai samu hawan wannan farashi.
A nasa bangaren mai sharhi kan lamuran yau da kullum, Comrade Musa Zubairu Usman ya zargi gwamnati ne da rashin tsarin tafiyar da al'amura, da hakan ya jefa ƙasar cikin halin da take ciki.
Gwamnati ita kanta ba ta da wani tsari wanda ta nuna cewa hawan kayan masarufin nan za ta iya maganin shi a cikin wato ƙanƙanin lokaci. Gwamnati mun sani cewa tana da tsari wanda ta gaya wa mutane ake gani ganin mai kyau ne, ake ganin mai alfanu ne. Tsarin da ta nuna cewa wato za ta tallafawa mutane, za a koma gona har bodojinmu an kulle, a hana fita da kayayyakin abinci daga Najeriya nan. Amma me ya faru? Muna ji muna gani aka ba wa mutane kuɗaɗen nan, aka ce je su wannan anko borowa din nan, su je in sun noma, gwamnati za ta zo ta ga abin da suka noma din nan. A yanzu maganar da muke yi, kwalliya ba ta biya kuɗin sabulunta ba, wanda aka sa aka ba su alhakin su sa idanu su fitar da kididdiga, ba su fitar wa Najeriya da kididdiga kuma su sa idanu akan cewa aikin nan an yi shi ko ba a yi shi ba. Uwa uba ta zamanto cewa tun daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatocin mu na jihohi, sai zamanto cewa ba wani abu suka shirya ba wanda zai zamanto cewa shi talakan nan ya ji roman demokradiyyan nan ba. Talaka roman demokradiyyan da yake nema shi ne abin da za a yi, a yi abubuwan da yake da muradi a ciki, ba abubuwan da kawai wa'in suka je suka shirya ba. To wa'innan abubuwa din suna cikin abubuwan da suka ta'azzara, suka samu ne, suka kawo wato irin abubuwan tsari wanda muke da su muka shiga ciki a yanzu, muke kukan ni yasu a cikin su. Shin tsarin nan gwamnatin tarayya da tace tana yi din nan na rage wato radadi na talauci da kuncin rayuwa ga mutane, shin haka ya kamata a yi shi? Wannan tsari da aka yi dinga yi a je ana wani conditional cash transfer, ana ba mutane kuɗaɗe da su, duk ba su da wani muhimmanci a wannan lokacin da ake ciki, a irin halin da ake ciki.
Shugaba Buhari ya yi umarni ga ma'aikatar kuɗi ta sake kasafin ga ma'aikatu don fara aiwatar da shi, don ayyuka su fara gudana, jama'a kuma su shaida. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.